أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. يولا ربا تقص قوات رمضان هجرانا لشكرة دبودة داري حدود شرندة تقص لديد شاترة قوات ترى شكرة تدوجود بقر لا مفسر آية تدريد تمانين تقص وسورة البقرة تقوم آية تدريد إن شاء الله. ولا تأكلوا أموالكم
بينكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله مدوك جيتي كما كدك تدوك ينفو أتكان جونا تهنير جوكا كوم سلمي kada ku rika cin dukiyarku a tsakanin juna ta hanyar cuta. Wa tudlu biha ila al-hukam, kuma kada ku rika bada dukiyanku ga alƙalai. Li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi, kada ku rika bada dukiyanku ga alƙalai don ku ci wani sashi na dukiyar mutane ta hanyar zunubi. Wa antum ta'lamuna al-hali, kuna sani. Kada ku rika cin dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta, kuma kada ku rika ba da dukiyanku ga alƙalai a matsayin rashawa don ku ci wani sashi na dukiyar mutane ta hanyar zunubi. Wa antum ta'lamuna alhali, kuna sani. Muhammad bin Yusuf Abu Hayyan, Allah ya masa rahama, muna yawaita ba da misali da wannan malami, don kuwa yana cikin malaman sunna magabata, Allah ya masa rahama. Ya rasu a Al-Qahira shekara 674 da suka wuce. A tafsirinsa Al-Baharul Muhit juz'i na biyu shafi na 55 ya ce, ita wannan ayan da muka karanta a yanzu tana da alaka da ayoyin da suka gabata. Wannan ayar tana da dangantaka da ayoyin da muka karanta a baya. Wa munasabatu hadhihi al-aya lima qablaha zahiratu, dangantakar ma a bayyane take. Wa dhalika anna man ya'budu Allah ta'ala bi siyam, ayoyin da suka gabata sun yi magana ne akan azumi. To, wanda ya bauta ma Allah madaukaki ya yi masa azumi, fa habasa nafsahu amma ta'awwadahu min al-akli wa shurbi wal mubasharati bin nahar, musulmi ya tsare ransa ya bar yin abin da ya saba yi, ya bar cin abincin da ya saba ci da shan abin da ya saba sha, ya bar jima'i da iyalinsa da rana saboda azumi don ya bauta ma Allah Maɗaukaki. Kuma habasa nafsahu bitaqyidi fi makanin, sannan a ƙarshen azumin ya samu damar yin al-i'tikaf, ya keɓe kansa a wani wuri, ta'abbada Allah ta'ala sa'iman lahu mamnu'an min al-laddati al-kubra bil-layli wan-nahar, ya keɓe kansa a wani waje ya yi i'tikafi yana bautan Allah Maɗaukaki, ya hana ma kansa dukkan wani jin daɗi mai girma ko ƙarami, ya bar cin abinci, ya bar shan abin sha, yana azumi kuma ga i'tikafi, ya ƙaurace wa mata dare da yini har aka gama wannan watan azumi ɗin. Musulmin da ya samu damar yin wannan ibada, jadirun Allah ya kuna mat'amuhu wa mashrabuhu illa min al-halalin khalis, ya kamata a ce abincinsa, abin shansa, baki ɗaya daga halal ne tsantsa, babu haram a ciki. Tunda har ka iya keɓe wasu kwanaki kana azumi domin Allah, ka iya haramta wa kanka cin abinci da shan abin sha da jima'i da sauransu kawai domin Allah, to ya kamata kuwa a ce sana'ar da kake yi ma ta halal ce. Domin abincinka wanda kake ci, alladhi yunawwiru al-qalba, shi ne fa wanda yake haskaka zuciyarka, wa yaziduhu basira, abinda kake ci shi yake kara maka basira, wa yufdi bihi ila al-ijtihad fil ibada, abinda kake cin nan shi ne wanda yake kara maka kuzari, ya sa maka kaimi har ka tsaya ka bauta ma Allah Maɗaukaki. Abin takaici ne a ce musulmi ya iya yin azumi, ya iya yin al-i'tikaf, amma abin da yake ci kuma haram ne, wannan abin takaici ne. Falidhalika naha an akli al-haram al-mudhi bihi ila adami qabuli ibadatihi min siyamihi wa i'tikafihi. Don haka bayan an gama magana akan azumi, sai Allah ya kawo ita wannan aya saboda ya tsawatar ga shi mai yin azumi ɗin, ba ka samu damar yin azumi ba har ma ka yi al-i'tikaf, to ka tabbata kuma abin da kake ci fa halal ne, saboda idan kuwa ba halal kake ci ba, abincinka ya zama haramun, to wannan yana iya sa Allah Maɗaukaki ya ƙi karɓan ibadar da kai a cikin watan Ramadan. Azumin da kai ya zama na banza, i'tikafin kama babu lada. Wa takhallala aiban baina ayati siyami ayatul ijaba, sannan aya da muka karanta ta ƙarshe ita ce aya ta ijaba. Allah Maɗaukaki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun, ana cikin magana akan azumi, sai Allah ya kawo magana akan addu'a, ya ce idan bawa ya kira ni zan amsa. Su'alu da'i wa su'alu al-ibadi lillahi ta'ala, kai azumi ka roki Allah, duka bukatunka Allah zai amsa ma zai biya maka. Amma kada ka manta ka'ida da ta zo a wani hadisi wanda yake sahihu Muslim, hadisi na 1115, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bada misali da wani mutum ya daga hannayensa yana roƙon Allah, in kana mat'amuhu haraman wa malbasuhu haraman wa mashrabuhu haraman fa anna yustajabu lahu, ka daga hannu kana roƙon Allah, amma abinda kake ci haram ne, abinda kake sha haram ne, sutura kama haram ce. Manzon Allah ya ce ta ina za a karbi addu'an wannan mutumin, summa sa'ala Allah ta'ala anna yustajabu lahu, ashe abinci yana da tasiri a wajen ibadar bawa. Idan kana ibada to ka tabbata kuma sana'arka ta halalce, babu murdiya a ciki, babu zalunci. Don haka ya ku ƴan uwa, cin dukiyar mutane ta hanyar cuta yana da hadari mai girma a addinin musulunci. Ibn Kathir a tafsirinsa na wannan aya ya kawo maganar al-Imam al-Qurtubi, Allah ya masa rahama, الإمام القرطبي يجي أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراما ولو ما يصدق عليه اسم المال إنه يفسقه باكي ديما لمن سنة فهمت السوتازة مديدي أكن شوى متمن ديش دوكير حرام duk wanda ya ci dukiyar haram komai kankantanta in dai dukiya ce wannan mutumin fasiki ne don kuwa ya saba umarnin Allah Allah madaukaki ya faɗa mana a suratul nisa ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
الله مدوكاكي يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أند سكي إيماني يا قو مسلمي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كذا كذلك تندوك ينكو أسكان جونا تهنير جوتا Allah ya kira mu yace mu daina cin dukiyan juna ta hanyar cuta illa an takuna tijaratan an taradin minkum Allah yace sai fa in ya kasance ta hanyar kasuwanci ne da yarjejeniya a tsakaninku wannan ya baka dukiyarsa da yarda ka karba to wannan halal ne wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kuma kada ku kashe rayukanku lalle Allah ya kasance mai jin kai gare ku don haka haƙƙin dan adam yana da girma a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutuncin musulmi daidai yake da darajar jininsa har in zaka iya tozarta musulmi ka ci dukiyarsa ta hanyar haram to kana iya kashe wannan mutumi kenan duk mutumin da zai ci dukiyar wani ta hanyar haram malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wannan mutumin fasiki ne to tambaya anan mun dai ji ita wannan aya Allah ya tsawatar mana yace mana wala taqulu amwalakum bainakum bilbatil ya ku musulmai kada ku rika cin dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta wa tudlu biha ila alhukam kada ku rika ba ma alqalai dukiyanku litaqulu fariqan min amwalin nas bilithmi saboda ku ci wani sashi na dukiyar mutane ta hanyar wato zalunci wa antum ta'lamuna alhali kuna sani shin yaya ake yi a ci dukiya ta hanyar haram al-shaykh ali al-sayyid al-tafsir sa tafsir ayat al-ahkam juz'i na farko shafi na 90 yace wa akalul mali bil batil yantazimu wajhaini cin dukiya ta hanyar haram yana da tsari a fuska biyu fuska ta farko akhdhuhu ala wajhi adh-dhulmi ka amshi dukiyar musulmi ta hanyar zalunci ta hanyar murdiya to wannan haram ne hanya ta biyu akhdhuhu min jihati mahdhurin ka amshi dukiyan ta hanyar da musulunci ya haramta kalkimar sai malamin yace kamar ta hanyar caca wa ajrul gina ko kuma ya zama sana'ar ka ita ce kida ana baka kudi kana karba ba ma sana'ar ka ta zan kida ana baka kudi kana karba ba ko da recording din waka kake yi kana sayarwa wannan sana'ar taka haramun ce wal agnamul harami da sayar da kasusuka na wake wake wal majallatul khali'a kana sayar da jarida na batsa in sana'ar ka ta zama ta hanyar haram to dukiyar da kake ci haramun ce haka kuma idan kai murdiya ka cuci musulmi ka amshi haƙƙin sa to wannan dukiyar da kake ci ita ma haram ce don haka fuskoki guda biyu ne musulmi yake iya cin haram ta kansu na farko ya zama dukiyar wani ne ka karba na biyu sana'ar ka ta zama asalin ta haramun ce Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di Allah ya masa rahama ya kawo bayani mafi gamsarwa a tafsirin sa shafi na 72 yace wa yadkhulu fihi aidan akluha ala wajhi al-ghasbi yana shiga cikin babi na haramun musulmi ya samu dukiyarsa ta hanyar fashi wasariqati da sata wal khiyanati da ha'inci ha'inci shine cin amana an yarda da kai an baka amana sai kana sata ko da matarka ce domin hadisi ya inganta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunan Tirmidhi yana sahihu targhib hadisi na 943 Abu Umama al-Bahili yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutubatihi am hajjati al-wada' a shekarar da annabi yayi hajjin bankwana hajjin manzon Allah na karshe daga kansa annabi bai sake wani aikin haji ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Umama al-Bahili yace a wannan hajjin na annabi Muhammad manzon Allah yayi khutuba khutubar da ake kiranta khutubatul wada'i khutuba ta bankwana wannan khutuba ta kunshi muhimman abubuwan da ya kamata musulmi ya kiyaye a cikin wannan khutuba Abu Umama al-Bahili yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tunfiqu imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha haramun ne mace ta tabbatar da wani abu a gidan mijinta ba tare da izinin mijinta ba haram ne nan take aka ce ya rasulullah wala ta'am ko da abinci mace kar ta yi kyautansa sai da izinin mijinta sai manzon Allah yace zalika afdalu amwalina to ai abinci a dukiyar mu shi yafi daraja ko akwai abin da yafi daraja a dukiyar mutum fiye da abinci inji annabi Muhammad Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di yace duk wanda ya samu dukiyarsa ta hanyar fashi da sata da ha'inci cin amana an baka shugabanci ka ha'inci al'umma to dukiyar nan da kake ci haramun ne sai yace wal khiyanatu fil wadi'a haka kuma cin amana ta wajen ajiya an baka ajiya sai ka ci amana kamar misali uban adashe ya dauki dukiyar jama'a ya rika juyawa yana kasuwanci wannan kasuwancin da yake yi abinda yake samu haramun ne au ariya ko ka karbi aron kayan mutum ka sarrafa shi ta fuskan da mai kayan bai baka izini ba au nahwi zalika ko makamancin haka Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di Allah ya masa rahama yace wa yadkhulu fihi aidan akhdaha ala wajhi al-mu'awaba hakanan haram yana shiga idan mutum ya samu dukiyarsa ta hanyar musanye bi mu'awabatin muharrama ya zama musanyan wanda musulunci ya haramta irinsa kal uqudir riba kamar hanya ta kasuwancin riba akwai waɗanda suke ɗaukan albashin ma'aikata su kai shi fixed deposit su ajiye shi a banki sai ya hayayyafa kafin wannan lokaci ma'aikatan suna cikin wahala babu albashi su sun aje wannan dukiya a wani account na musamman wanda zai rika samar musu riba sai sun samu kazamin riba sannan su ciro wannan dukiya su ba wa ma'aikata albashin su wanda duk ya samu dukiyarsa ta wannan hanya mutumin nan yana cin haram sai ya ce wal qimar kulliha haka nan nau'in caci baki daya kowane iri hatta na hanyar wayoyin salula da ake kiransa who wants to be a millionaire dukkan wata hanya ta caci komi kankantan ta haramun ne inji Muhammad Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di daga cikin fitattun malamai na Saudiya Allah ya masa rahama kowane irin nau'i na caca idan ya zama ta wannan hanya ka samu dukiyarka to hakika dukiyarka din nan haramun ce kuma hatta gasa da ake yi ta hanyar wayan salula haramun ne ka duba fatawar lajnatid da'ima a mujallar na 15 shafi na 177 fa innaha min aklil mali bil batil ya shafi cin dukiya ta hanya ta ƙarya hanyar da musulunci bai yarda da ita ba لانه ليس في مقابله عوض مباح saboda ka samu dukiyar nan ne ba tare da ka ba da wani abu ta hanyar halal ka same ta ba. Yace wa yadkhulu fi zalika akhdhuha bi sababi jishin fil bai'i, haka nan kuma in ka samu dukiyanka ta hanyar algush ko ya gaskiya mai kosai ta hada kosan jiya da na yau ta ki bayyana wa mutane, mai mata ta hada kwantai na jiya da na yau ta sayar wa mutane. In ya zama akwai rashin gaskiya a kasuwancinka, to abinda ka samu a jiki haramun ne, nan ma kana cin dukiya ta haram wanda Allah madaukaki ya hana. Kal gishi fil bai'i wa shira wal ijara, haka nan ta hanya ta yan kasuwa mutum ya tabbatar da cewa kayan nan ya riga ya expire, an rubuta wannan kaya zai kare tasirinsa, zai kare amfaninsa, zai lalace in wata kaza ya zo, kai ka san da haka, sannan ka sai da wannan kaya ga mutane abin da ka samu haramun ne. Ka'idar ita ce idan kayan da za ka sayar yana da wata illa ko mi kankantanta, a karantarwan Annabi Muhammad wajibi ne ka gaya wa mai saya illar da take jikin kaya in ya ga yana so ya saya haka. Amma muddin baka gaya masa ba, ya saya akan ya sai abu mai kyau, to wannan abu da ka samu kai kuma haramun ne. Haka nan ta satar fasaha ga mutane da suke buga littattafan wasu ba da izininsu ba, ko ka buga katin din wani babu izininsa, duk waɗannan hanyoyi haramun ne. Musulunci ya haramta, ya ce kal gishi fil bai'i wa shira'i wal ijara wa nahawiha, da makamantansu kaman dillalan gidaje, a sai da gida miliyan kaza ya taho ya ce wa mai gidan ai an sai da shi 500,000 ne. Abin da ya samu a kai haramun ne. Jama'a mu mai da hankali, Allah tabaraka wa ta'ala da kansa ya yi kira. Kiran ya ce ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Har fa in ka yi imani to ka saurari abin da Allah ya faɗa. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta, kada a samu cuta a tsakaninku, Allah ya haramta. Don haka waɗannan hanyoyi baki ɗayansu Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di ya ce haramun ne. Kuma bai tsaya haka ba, yace wa yadkhulu zalika aidan isti'malul ujra wa aklu ujratihim, ka sa mutane aiki ka dauki leburori kamar yadda yan kwangila suke yi, ka debo leburori kai gwamnati abinda ka rubuta mata zaka ba mu kowane lebura naira 50,000, amma abinda ka ba wa leburorin nan 10,000 kowane, sauran 40,000 ka rufe, ba wanda ya sani dama sai Allah, to Allah nan ku shi zai karba musu haƙƙinsu. Abin da ka ci din nan haramun ne, domin haƙƙin mutane ne. Wa kadhalika akhdhuhum ujratan ala amalin lam yaqumu biwajibihi, yace haka kuma in ka samu wata dukiya akan wani aikin da kai baka yi shi ba, to wannan dukiyar in ka ci haramun. Kamar misali yan kwangila, ka rubuta cewa ka yi aikin miliyan guda, alhali aikin naka 500,000 ne, to 500,000 ɗin kai ɗin nan da kai ƙarya a kansa haramun kake ci har zuwa tashin kiyama. Haka nan kai ma'aikaci, ka karɓi albashin aiki a matsayin ka yi aikin ka cikakke, alhali a wata zuwan ka ofis bai wuce sau 10 ba. Abin nan da ka samu haramun ne, ka duba fatawa Mu'asira shafi na 166. يتي ويدخل في ذلك أخذ أجرة على الإبادات والقربات, يتي حتى ما لميسوما سنة فاتواج كين حرام, أي كين إبادة إن ككر أكدي أكنس نما كاتي حرام, كإجارة التلاوة كمر ما لميشي ما زوني أزو أساميشي أتي ما لنسوكي من قرآني أبياشي كدي حرما أيلادة كوكوا أيلادة دشي أكن زيني موسو على رمومي أيو ما لمن الدعاء saboda ya samu biyan bukata. Ita addu'a ibada ce, tilawar Qur'ani ibada ce, aikin haji ibada ne, aikin umra ibada ne, mutukar ka kama kasuwanci ta waɗannan abubuwa abinda kake ci haramun ne. Kado fatawa Lajnati Da'ima a mujallar na 2 shafi na 482, da mujallar na 15 shafi na 101, da tasihud du'a shafi na 295, allati la tasihu hatta yuqsada biha wajhullah, duka wata ibadan da Allah bai karba sai an yi nufin sa, sai an yi nufin neman yardansa ta wajen yinta, wannan ibadan in ka karbi kuɗi ta hanyar ta har aka yi tsada da kai, to babu shakka abin da ka samu a wannan hanya haramun ne. Wa yadkhulu fi zalika al-akhdhu min az-zakawati was-sadaqati wal-awqafi wal-wasaya, kai hatta mabarata ba su tsira ba, wanda ya kama yin bara saboda ya tara dukiya ba dan yana cikin larura ba, abinda duk ya samu haramun ne. Mutumin da yake tahiya wajen mai kuɗi a bani zakka ba tare da ya shiga larura ba, abinda ya samu haramun ne. Haka nan a bar waƙafi, wani ya bada littafai ya ce waɗannan littafai na basu ne a raba wa mutane domin Allah, sai kaga wasu mutane sun ɗauki waɗannan littattafai suna sayarwa. Za ka ga wasu ƙur'anai suna hitowa daga Saudiya, wasu mawadata ne a can ƙasar Saudiya suka sa aka buga waɗannan ƙur'anai saboda a raba wa jama'a sadaka fi sabilillah. Har ma akan buga hatimi a jikin ƙur'ani, wannan waƙafi ne. Amma sai ka samu mai sayar da littafi yana sayarwa, subhanallah. Ya za a yi ka sayar da waƙafi wanda duk ya sai da abin da aka yi waƙafinsa, abin da ya samu ta wannan hanya haramun ne. Liman laysa lahu haqqun minha, matuƙar waƙafin nan ba kai aka yi nufi da shi ba, in ka sayar to ka ci haramun. Fa kullu hadha, malamin yace duka waɗannan abubuwa, wa nahawuhi da makamantansu, min aklil mali bil batili, ya shafi cin dukiya ta hanyar cuta. Fala yahillu dhalika biwajihin min alwujuh, babu wata hanya da take halalta daga cikin waɗannan hanyoyi da muka ambata ta kowace fuska, inji wannan malami, Allah ya kara maka rahama. Muhammad bin Salih al-Uthaymin, anasa tafsiri a mujallal nabi shafi na 363, yake cewa al-muradu bil akli, da Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku rika cin dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta, kada ku rika ci. Yace ba wai ci kawai ake nufi ba, ana nufin kada ma kai amfani da dukiyar wani in ba taka bace sai da izinin sa, amfani ake nufi. Fa yashmilu al intifa'a bi ghairi al akl min al malbusati wal mafrushati wal maskunati wal markubat, kayan sawa ne, shimfiɗa ne, gidan haya ne, abin hawa ne, muddin ba naka ba ne in kai amfani da shi ba da izinin mai wannan abin ba kayi haram. Lakinnahu khassal akla li annahu aqwa wujuhil intifa, sai dai Allah ya ce kada ku ci, la ta'kulu bai ce la tantafi'u ba, ya ce kada ku ci saboda ci shi ne mafi ƙarfin hanyoyin da mutum yake amfani da wani abu a rayuwarsa. Amma ya shafi kayan sawa, ya shafi shimfiɗa, ka ga darduman wani ka ɗauka ka yi ibada a kai ko ka yi amfani da shi babu izininsa, ka yi haram. Haka nan ka zauna a gidan mutum babu yardansa, ka yi haram. Haka nan ka hau abin hawa na mutum babu izininsa, ka yi haram. Duk waɗannan hanyoyi musulunci ya haramta. Al-Imam Ash-Shawkani a nasa tafsirin Fathul Qadir a mujallal na farko shafi na 289, yace hadha ya ummu jami'i al ummati, wannan aya ta game dukkan al'umma, babu wanda ya tsira, daga malamai zuwa ga shugabanni da talakawa, mata da maza, kowa ya shiga cikin wannan aya. Sai dai ka duba ta ina ta shafe ka, ka gyara. Wa jami'i al amwali, kuma ta shafi kowane irin dukiya. Ya bada misali yace ka qaba'id daini, ko da bashi mutum yake bin ka, kun yi alkawari ranar juma'a za ka dawo da wannan kuɗi da la'asar, baka kawo kuɗin ba sai ranar asabar, to kafin ma ka biya shi sai ka neme ya yafe maka, don abin da ka ci na wannan dukiya daga bayan la'asar zuwa asabar ɗin nan haramun kake ci. Me yasa? Saboda hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad, manzon Allah ya faɗa, hadisin yana cikin Irwaul Galil, hadisi na 1171, annabi ya ce matulul ganiyyi zulmun, wanda ake binsa bashi yana da halin ya biya bashin sai ya kibiya. Manzon Allah ya ce zalunci yake, cuta yake, kana da halin ka biya bashi ka kibiya, to daga lokacin da ka kibiyan wannan bashin zalunci kake. Jama'a, wanda yake son ya samu karbuwa a wajen Allah daga nan duniya har kiyama, tilas ya kiyaye haram. Idan kana son ka samu tsira a duniya, kuma ka samu tsira daga azabar wuta a ranar tashin kiyama, wajibi ne sai ka nisanci haram. Wannan magana ce ta Allah a suratul anfal. Allah ya ce
liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an faj'alahu fi jahannam ulaika humul khasirun.
Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib, lallai ilalla, tabbas Allah zai bambanta mummuna daga mai kyau a ranar tashin kiyama. Sai an ware na kirki a ware na banza gefe guda. ويجعل الخبيث بعضه على بعض سي الله يغامط ممونن نان ساشي ده ساشي اتارا سو اوري غدا فيركمه جميعا اذا الله يحوطنا سو فيجعله في جهنم سي يواتا سو اوت جهنم اولئك هم الخاسرون ودان سو سكاي خساره تيلا سي ان واري مي كيو daga mummuna a kiyama kafin wani ya tafi aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi ya inganta yana cikin sahihu sunan Ibn Majah hadisi na 4322, yana sahihu targhib hadisi na 7723. Manzon Allah ya ce aksaru ma yudfilun nara al-ajwafani al-famu wal-farju. A ranar kiyama in ka dubi zunubin da a dalilinsa mafi yawan mutane suke shiga wuta, zunubai guda biyu ne. Daga sassan jikin mutum hanyoyi guda biyu ne suka fi sama masa sababin tafiya wuta. Manzon Allah ya ce bakinsa da kuma al'auransa. In ka duba mafi yawan ƴan wuta, da za ka tambaye su me ya kai ku wuta, kowa yana faɗan nasa laifi, za ka samu duka dai abin bai wuce ɗayan biyun nan ba, baki da kuma al'aura. Su suka kai mutane wuta, in ji manzon Allah. Ana son a ci mai kyau ko da ta hanyar haram, sannan ana son a yi zina. Manzon Allah ya ce waɗannan abubuwa guda biyu, baki da al'aura, su ne mafi yawan abin da suke sa mutane a cikin wuta a ranar tashin kiyama. A wata riwaya da take cikin as-sahiha hadisi na 534, النبي صلى الله عليه وسلم يتي أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، ما في يوان زنوبين أن آدم ينا كان هرشان سا، ما في يوان زنوبين أن آدم ينا كان هرشان سا. توانها كباب مزيرا سيوان دي كيا يا هرشي. صحيح الجامع الصغير حديثي ندبوش دالي بيو دجبيو. النبي صلى الله عليه وسلم يتي من حفظ ما بين faqmaihi wa rijlaihi dakhala aljannata, wanda duk ya samu damar iya kiyaye abu biyu din nan, bakinsa ya iya tsara bakinsa, ya iya tsara al'auransa, manzon Allah ya ce zai shiga aljanna, dan duk wani laifin da zai yi nafila ne. Ya tsara bakinsa, man hafaza ma baina faqmaihi wa rijlaihi, wanda ya tsare tsakanin haɓansa guda biyu, ya tsare leɓensa kenan, kuma ya tsare abin da yake tsakanin ƙafafunsa guda biyu, shi ne al'auransa, wannan mutumin zai shiga aljanna. Allah ka samu iya. Wannan ita ce alamar imani, don Allah ku riƙe ta da kyau. Alamar imani tana ga mutumin da ya kiyaye harshensa kuma ya kiyaye al'auransa. Duk inda mutum ya kai ga ibada, duk inda mutum ya kai ga ilimi, in dai bai tsare harshensa ba kuma bai tsare al'auransa ba, aikin banza ne. Hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana cikin silsilatul ahadithi sahiha hadisi na 355, hadisin Abu Zaidin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masalul mu'min masalun nakla, shi mumini misalinsa kamar gudan zuma ne. In mutum yana da imani, to rayuwarsa tana kama da ƙudan zuma. In ji annabi Muhammad, masalul mu'min masalun nahla, misalin mumini kamar misalin rayuwar ƙudan zuma ne. Ta ina ake gane misalin? Annabi ya ce la ta'kulu illa tayyiban, kaga ƙudan zuma, ba ta cin wani abu sai mai kyau. In ji manzon Allah. Udan zuma ba ta cin wani abu sai mai kyau. Wala taba'u illa tayyiba, kuma udan zuma bai aje wani abu sai mai kyau. Bai ci sai mai kyau, baya ajewa kuma sai mai kyau. To haka mumini yake. Ka ɗauki wannan, ka ɗauke shi a matsayin sikeli na auna rayuwarka. Shin abin da kake ci halal ne? Abin da kake ajewa ɗin halal ne? Rayuwarka ta ɗauki wannan siffar da manzon Allah ya bayar? Qais bin Abi Hazim da Zaid bin Arqam da Jabir bin Abdullah da Nana Aisha, mutum hudu sahabban Annabi Muhammad, suka ba da labari. A riwaya ta Aisha ta ce, kana li Abi Bakrin gulamun yukharriju lahu al-kharaja. Sayyidina Abu Bakar yana da wani bawa, ya saka ma bawan nan wani kudi da zai rika kawo masa a kullum. Fakana Abu Bakrin lam ya'kul hatta yas'ala. Sayyidina Abu Bakar a kullum wannan bawan ya kawo masa abin da aka dora mare rika kawowa. A kowace rana ya kawo sai ya tambaye shi, ta wace hanya ka samu wannan dukiya? Waɗannan sahabbai suka ce, fanasiya lailatan wa lam yas'al. Ana nan wani dare wannan bawan na Sayyiduna Abu Bakar ya kawo masa abin da ya saba kawo masa, sai Sayyiduna Abu Bakar ya manta bai tambaye shi ta wace hanya ka samu wannan abin ba. Fa akala minhu Abu Bakar, sai Sayyiduna Abu Bakar ya ci abincin. Bayan ya gama cin abincin, fa qala al-gulam, ya hade loma guda kai, sai wannan yaron ya ce, tadri ma haza, kullum kakan tambaye ni ta wace hanya na samu abin da na kawo maka, yau dai baka tambaye ni ba, ko ka san wace hanya na bi na samu wannan? Fa qala Abu Bakar, sai Abu Bakar ya ce, na manta ne, wa ma huwa, ta wace hanya ka samu? Qala, sai yaron ya ce, takahantu li insanin fil jahiliya, kafin zuwan Annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam
na taɓa yin ƙaryan bokanci. A lokacin jahiliya na yi ƙaryan bokanci, ban iya bokancin ba. Wa ma uhsinu kihana, ban iya bokanci ba. Illa anni khada'tuhu, yaudaran mutumin ne. Na ga mutumin yana cikin matsananciyar bukata, yana bukatar boka, sai na wayance ni ma bokan ne. Ne mai dabara, ya ko kawo kuɗi, muka yi alkawari da shi akan zai bani. Falaqiyani, ba mu haɗu da shi ba sai yau ɗin nan. Fa aqani bizalika, da muka haɗu da shi sai ya ce mu, ai kai da ka taɓa yi min aiki ban biya ka ba, to ga kuɗin, kuma ga shi yanzu ya musulunta. A da kuwa ƙaryar bokanci yayi ya samu wannan kuɗi, ya kawo ma Sayyidina Abubakar abinci har Abubakar ya yi loma guda. Yau yana musulmi, aka biya shi, ya kawo ma Sayyidina Abubakar, sai ya ce, fa hadha allazi akalta minhu, to abin da ka ci nan wannan abincin faladan bokanci ne. Abubakar ya ce, haka aka yi, ya ce haka ne. Fa adkhala Abubakarin yadahu fi halqihi, Sayyiduna Abubakar ya sa hannunsa a cikin makogoronsa. Fa ja'ala yataqayya, yana ta kakalo amai, sai dai ya fitar da wannan loma guda da ya ci. Wa ja'ala la takhruju, loman kuwa ya ki fita. Fa qila lahu, a'a, jama'a fa suka hadu, lafiya? Kowa yana tambaya, me ya faru? Ai, kokari yake yayi aman wani loma da yayi. Fa qila lahu, sai wasu suka ce, la takhruju illa bil ma'i, in kana son kai aman wannan loma to sai ka sha ruwa mai yawa, sannan ka sa yatsa din ka kakalo amai. Fa ja'ala yashrabu al ma'a, ya dinga kwankwada ruwa, wa yataqayyau, yana kakalo amai din har tara ma biha, sai da loman nan ya fado kasa. Faka a kulla shay'in fi batnihi, ba loman ɗaya ne ya fito ba, duk abin da ya ci a wannan yinin ya fito. Sahabbai suna ta kallo ana mamaki, an yi takuni. Fa qila lahu, kullu hadha min ajli lukuma, to jama'a sun taru ana kallo. Abubakar, yanzu duk wannan wahalar da ka sha tun ɗazu muna nan muna ta kallo a kan loma ɗaya, ba ka haƙuri a nemi gafaran Allah kuro? Kaga in kai ne ka ce, ai sai a yi istighfari, ko? Allah ghafuru rahimun. A kan loma guda, Abubakar ya ce, laulam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha, ya ce wallahi loman nan ɗaya da bai fita ba, ya ki fita sai tare da raina za su fita yana fita ina mutuwa wallahi sai na mutu akan shi me yasa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu dan naji manzon Allah yana cewa la yadkhulul jannata lahmun nabata min as-suhuti dukkan tsokan jikin dan adam da ya toho a dalilin cin haram ba zai shiga aljanna ba inji annabi Muhammad wa kullu lahmin nabata min as-suhuti fan-naru awla bihi dukkan wata tsokan naman jikin dan adam da ta toho a dalilin haram to wannan tsokar inji annabi wuta ne mafi cancanta da wannan tsoka a kiyama wannan hadisi yana cikin kitabu zuhdi na al-imam Ahmad bin Hanbal yana cikin littafin al-imam al-Bukhari da Mishkat ka duba mujallad na biyu shafi na 845 hadisi na 2772 yana faidul qadir hadisi na 6296 yana sahihul jami'i hadisi na 4519 wannan hadisi na sayyiduna abubakar yana nuna muku hadarin cin haram a rayuwar musulmi don haka malamin al-imam al-bukhari da ake kiransa yahya bin mu'in yake cewa al-malu yazhabu hilluhu wa haramuhu yawman wa yabqa fi gadin asamuhu laysa taqiyyu bi muttaqil li ilahihi hatta yatiba sharabuhu wa ta'amuhu wa yatiba ma yahwi wa yaksibu kaffuhu wa yakuna fi husnil hadisi kalamuhu nataqa an-nabiyyu kitabuhu an rabbihi fa'ala an-nabiyyu salatuhu wa salamuhu kaduba shu'abul iman litafin al-imam al-bayhaqi hadisi na 2787 malamin al-imam al-bukhari yake cewa dukiyar nan da kake takwadayinta har kake neman ta koda ta hanyar haram ka fayi tunani komai dadewa za ta kare in dadi kake so shi yasa kake neman dukiya a makance to ai dukiyar da za ta kare amma fa zunubin da ka tara na dukiyar ba zai kare ba yana nan yana jiran ka a ranar tashin kiyama laysa taqiyyu bi muttaqil li ilahihi ba a cewa mutum mai tsoron Allah dan yana kiyaye dokokin Allah hatta ya tsiba sharabuhu wa ta'amuhu sai abincinsa ya zama mai kyau abin shansa ya zama mai kyau duk ibadanka idan ya zama abincinka ba shi da kyau abin shanka ba shi da kyau ibadarka ta banza ce inji malamin al-imam al-bukhari wa ya tsiba ma yahwi wa yaksibu kaffuhu wajibi ne musulmi ya kyautata abin da cikinsa yake kunsa da kuma abin da tafin hannunsa yake samu wa yakuna fi husnil hadisi kalamuhu maganarka ta zama tana da kyau wannan magana da na faɗa inji malamin al-imam al-bukhari yace ba magana ta bace maganar annabi ne maganar annabi ne kuma ya dauko ta daga wajen Allah madaukaki fa alan nabiy salatuhu wa salamuhu don haka tsira da amincin Allah sun tabbata ga annabi Muhammad maganar Allah ne a suratul ma'ida aya ta 100 yace qul la yastawi al-khabithu wa
at-tayyib qul la yastawi al-khabithu wa at-tayyib wa law 'ajabaka kathratu al-khabith fattaqu Allaha ya ulil albab la'allakum tuflihun
wannan magana ta Allah ce Allah madaukaki ya faɗa a suratul ma'ida aya ta 100 yace qul ka gaya musu ya kai Muhammad ka gaya musu la yastawi al-khabithu wat-tayyib mummuna da kikkiawa ba za su taba zama daya ba daidai bane walau a'jabaka kasratu al-khabithi koda yawan mummunan ya baka sha'awa kome yawan dukiya indai dukiya wannan dukiya ta banza ce ba ta zama daidai da dukiya ta halal inji Allah madaukaki in ka duba sahihu sunan ibn majah hadisi na 4205 hadisin abu zarr al-gifari da kuma abu huraira Allah shi kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace al-aktharuna humul asfaluna yawm al-qiyama wadanda suka fi yawan dukiya a duniya sune mafi kaskanci a ranar tashin kiyama magana ta annabi ce waɗanda suka fi yawan dukiya a nan duniya su ne mafi ƙasƙanta a ranar tashin kiyama. Qul la yastawi al-khabithu wat-tayyibu walau a'jabaka kasratu al-khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Annabi yace illa man qala bil mali hakaza wa hakaza wa hakaza sai fa mai dukiyan da ya dauki wannan dukiyar tasa ya ringa ba da ita sadaka da kyauta yana sada zumunci yana alhairi ya bayar ta dama, ya bayar ta hagu, ya bayar ta gaba, ya bayar ta baya, yana ta alhairi da dukiyan nan har mutuwansa. Annabi yace nan ma kuma mai dukiyan ba zai samu daukaka ba a kiyama sai ya cika sharadi guda. Wannan sharadi ne annabi yace wa kasabuhu min tayyibin, sana'ar da ya bi ya samu wannan dukiya ta zamanto sana'a ta halal. In ba sana'ar halal bace, to duk alhairin da yayin nan na banza ne. Ka duba silsilatul ahadisi sahiha, hadisi na 1766, ba a yi ma Allah dabara ya ku yan uwa. Bare kowannen ku ya sani hadisin da yake cikin arba'un nawawiyya, asalin hadisin yana sahihu Muslim, hadisi na 1115, hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ayyuhan nasu, ya ku mutane, innallaha tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiba, lalle fa Allah mai kyau ne, baya karban wani abu kuma sai mai kyau. Mu koma suratul Baqara aya ta 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi,
halalan tayyiba ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
الله مدوكك يأتي يا أيها الناس يا كوم تاني بأكرا ما سو إيماني سو كديبا يا كوم تاني كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وشي أبين ديكينا دونيا an halatta muku sharadi ya zamanto abin nan na halal ne kuma mai kyau. Wala tattabi'u khutuwati shaitan, kada ku bi takun shaitan, duk taku da ya zama na shaitan ne kar ku bi shi, in ji Allah madaukaki. Yi kokari ka rika duba hanyar da kake samun kuɗi a koda yaushe, wannan hanya ta halal ne ko ta haram? In hanyar haram ce, to takun shaitan kake bi. Innahu lakum aduwwun mubin, lalle fa shaydan maqiyi ne gare ku, mai bayyana kiyayyarsa. Hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari, hadisi na 1410, sahihu Muslim, hadisi na 1014. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man tasaddaqa bi idli tamratin min kasbin tayyibin, wanda ya bada sadaka kankanin abu ka dauka ka bayar sadaka, sai annabi yace kai ko da abin girmansa bai wuce da bino ba, in dai ka ɗauki wata dukiya ka bayar sadaka, to sharaɗinta min kasbin tayyibin ya zamanto ma ta hanyar halal ka samu dukiyan. Kafin annabi ya ci gaba da magana sai ya kawo al-i'tirab, ya ce wala yaqbalu Allahu illa tayyiba, kada ku manta ya ku musulmai, Allah baya karɓan wani aiki sai fa mai kyau. Kumi kankantan abin da ka bayar sadaka, sai annabi ya ce fa inna Allah ya taqabbaluha bi yaminihi, Allah yana karban wannan sadakan da ka bayar da damansa, hannunsa na dama, Allah ba shi da hannun hagu. Amma saboda a nuna darajar sadakan da ka bayar, tunda dai ta hanyar halal ka samu abin kuma har ka iya bayarwa, to Allah ya daraja aikin da ka yi, ya karba da hannun dama, sai aka kira hannun da cewa na dama. Annabi ya ce thumma yurabbiha, ba a batta a matsayin ka ba da kankanin sadaka ba, ba dai ka ba da sadakan dabino ɗaya ba yau, to Allah bai batta haka ba. Thumma yurabbiha li sahibihi, Allah zai ringa kiwon wannan sadakan. Kama yurabbi ahadukum falwahu, annabi ya ce kamar yanda ɗayanku yake kiwon dabba. Ka lura da yadda ake kiwon dabba, akuya tana ƙarama ana kiwonta har ta girma, ko har ta haihu, har a samu garke, to abinda Allah zai yi da sadakan da ka bayar kenan. Kai ka ba da sadakan dabino ɗaya, kana tunanin ai iya abin da ka bayar kenan kankani ko? Annabi ya ce a wajen Allah abin ba kankani ba ne, Allah yana ta kiwon sadakan naka, girma yake kamar yadda kuke renon dabba. Manzon Allah ya ce hatta takuna mislul jabal, har sai wannan sadakan da ka bayar wanda girmansa bai wuce dabino ba, an wayi gari girmansa ya kai girman dutse. Hatta yi wafa lahu biha yawmal qiyama, a ranar tashin kiyama ana baka ladan ayyukan da kai, sai a kawo tilin lada a zuba a gabanka, ka ce wannan kuma fa, sai Allah ya ce ka manta sadakan dabino, ka ce dabino kawai na bayar, Allah ya ce ya yi maka kiwo, ya maka aiki. وهي أعظم من أهد من ذو الله يتسيقى صدقا لكباير لا دنت يافي جرمان دوتا أهد قوان دي تقزوا مدينة كنغا أبين دا الله يكيف أتاكينا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كسرة الخبيث كوما يوم ممونة بيكيني كوبا كيدا كبادة صدقا دبينو تايا دشيكي تهانيا دا كساموان ندبينو حللني Allah ya yi tare nan wannan dabino sai da ya kai girman dutsen Uhud. Wancan kuwa ya ba da sadaka mai yawa amma kuma sana'arsa ta haramun ji. Ta aka tashi a kiyama bai samu lada da ya kai girman fuffukin sauro ba. Shin a cikin ku waye wanda ya fi daraja a ranar tashin kiyama? Al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi. Da ya kawo hadisin sai ya ƙara da ayar da take suratul baqara aya ta 276 inda Allah yake cewa yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat
yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim
yamhaqullahu ar-riba Allah yana shafi albarkan riba Riba da kuke gani ba ta da albarka a wajen Allah. Jama'a mu nisance ta. Wa yurbi sadaqat kuma Allah yana renon sadakoki. Sadakokin da kuke bayarwa Allah yana renon su. Kamar yanda kuke renon dabbobi inji Annabi Muhammad. To haka Allah yake renon sadakoki. Al-Imam al-Bukhari bayan ya kawo wancan hadisi ya kuma ƙara da wannan ayatu suratul Baqara dan ya tabbatar maka cewa lallai fa maganan nan ta samu aya da kuma hadisi. Wanda duk ya bada sadaka to Allah yana renon sadakansa sadakan na ta girma har dai Allah ya mayar masa ladan wannan sadaka a ranar tashin kiyama sai Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asir kuma fa shi Allah baya son dukkan wani mai butulci mai yawan zunubi ya zamanto kai mai butulci ne baka gode ma rahamar Allah kullun burinka ka tara dukiya ta kowace hanya al-afim wanda bai tsoron zunubi neman hanyar haram yake ya shiga a zamanin yanzu akwai wanda sana'ar suke nan yan 419 yan damfara su neman suke wanda ma zai zo su cuce shi Allah ya ce to duk mutumin da ya zama mai butulci ne mai yawan buri mara gode wa ni'imar Allah da rahamarsa wanda baya tsoron zunubi wannan mutumin Allah baya son shi إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Sai Allah ya ƙara da cewa innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka ingantattu bayan kayi imani fa dole sai kayi aiki mai kyau kafin imanin ka yayi tasiri imani baya tasiri sai an hada shi da aiki don haka in aka ce allazina amanu sai a ce wa amilus salihati ba wai allazina amanu shikenan suka zauna ba innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani وعملوا الصالحات كما سكى أيك إن جنتتو وأقاموا الصلاة كما سكى تأيد الصلاة وآتوا الزكاة كما سكى بايرد الزكاة لهم أجرهم عند ربهم زاسوا ساملادا أيكن سينا نن أجيئ وجن أبنجد سعران التاشين كياما ولا خوف عليهم باب ونصورو غريسو ولا هم يحزنون كما بداسوا يبجن تكم مكومة زاسوا ترزما الله كسامو دوكي ونصفا Don haka duk wanda ya yi imani kuma ya yi aikin kwarai, ya tsaye da sallah, ya bayar da zakka, babu shakka zai samu ladansa a wajen Allah. Ibn Hajar al-Asqalani da yake sharhan wancan hadisi a cikin Fathul Bari, ya ce, Qala al-Qurtubi, al-Imam al-Qurtubi ya ce, Allah baya karɓan sadakan da aka bayar daga dukiyan haram. Me yasa? Al-Imam al-Qurtubi ya bada amsa. Yace wa innama la yaqbalu Allahu sadaqata bil haram abinda yasa Allah ba zai karbi sadaka da aka bayar daga dukiyan haram ba li'annahu ghayru mamlukin lil mutasaddiqi saboda ba mallakan mutumin bane ba halaliyarka bace sadaka ana son ka bayar ne daga halaliyarka
dukiyar ko ka same ta ne ta hanyar haram, ashe ba halaliyarka bace, ba mallakarka bace, don haka baka da lada. Asali ma wa huwa mamnu'un min at-tasarruf fihi, an haramta maka ka sarrafa wannan dukiya domin ba taka bace, haramun ne. Allah ya haramta ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, kada ku ci dukiyanku a tsakanin juna ta hanyar cuta. Allah ya haramta, kai kuma kai cuta ka samu dukiyan, don haka asali dukiyar ma an haramta maka sarrafa ta, ya kamata ka rabu da dukiyan. Wal mutasaddiqu bihi mutasarrifun fihi, idan ku har ka bada sadaka kana sarrafa ta kenan ko, an haramta maka sarrafa dukiyan baki ɗaya tunda ba taka bace. Dukiyar haram ba mallakarka bace, haramun ne ka sarrafa ta. To don me ka sarrafa ta? In ka bayar da ita sadaka ka sarrafa ta. Falau qubila minhu, sai al-Imam al-Qurtubi yace to da za a karbi sadakan da aka bayar ta hanyar haram, lazima an yakuna shay'u ma'muran manhiyan min wajhin wahidin wa huwa mahal, da za a samu tufka da warwara kenan a karantarwan Annabi Muhammad. Da za a ce in mutum ya samu dukiya ta hanyar haram ya bayar da ita sadaka zai samu lada, kenan an samu tufka da warwara a karantarwan Annabi Muhammad. Sai ce wa huwa mahalun, wannan ko impossible ne, abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa a ce an samu tufka da warwara a cikin maganar manzon Allah ba. Ta ya za a yi a ce an haramta abu sannan kuma a ƙarshe an halatta shi? Ba zai yiwu ba. Don haka abinda tushensa ya zama haram, to komai girmansa da kuma yawan rassansa haramun ne, ba zai taɓa zama halal ba. Komai yawansa kuma komai girmansa. In ka duba shu'abul iman littafin al-Imam al-Baihaqi, hadisi na 3477 hadisin Abu Huraira, yake cewa man jama'a malan haraman, wanda ya tara dukiya ta hanyar haram, thumma tasaddaqa bihi, sannan ya bada wannan dukiya a matsayin sadaka, lam yakun fihi ajrun, ba ya samu lada. Wa kana isruhu alayhi, laifinsa dai yana nan a kansa, sai ya nemi gafaran Allah kuma ya maida dukiyan nan in mallakar wani ce ya bashi abinsa. Jama'a, ba a yi ma Allah dabara, kada ka yi tammanin za ka yi ma Allah dabara, don akwai masu ganin haka. Allahn da ya halicce ka wai shi kake tunanin za ka yi masa dabara? Bari ka bi yanke, ai akwai yanke da za a bi a samu dukiyan ta hanyar haram, sannan daga baya a nemi gafaran Allah. To kafin ma ka yi tunanin, ya kamata ka sani wanda ya halicci kwakwalwar taka fa shi ne Allah. Kafin ma ka yi tunanin, tuni Allah ya san mazaunin kwakwalwarka, Allahn ne za ka yi masa dabara. Bari ka tara dukiya ta hanyar haram, sannan ka biyan ke ka samu gafaransa. Idan ka samu wannan tunani a zuciyarka, to ka tabbata halakarka ta ƙara ƙaruwa, domin rauni na imaninka ya daɗa ƙaruwa. Raunin imani shi ke sa mutum ya yi tunani zai yi wa Allah dabara. Ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum.
Ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha wat tayyib ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه
وعلموا أن
الله غني حميد
باين تني الله مدوكك يا حرم تامك لوكن دوكيا قسام تتهير حرم يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani. Wannan magana tana suratul baqara aya ta 267, magana ta Allah maɗaukaki. Ya ayyuhalladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, bayan kun samu dukiya ta hanyar halal, anfiqu min tayyibati ma kasabtum, in sadakan za ku bayar, to ku tabbata kun ba da sadaka ta kyawawan sana'ar da kuka yi kuka samu wannan dukiya. Tuni Allah ya faɗa mana, ya mana umarni, in sadakan za mu yi, mu bayar ta hanyar sana'a da muka samu dukiya, sana'a ta halal. Allah ya faɗi haka. kai kuwa ka saba wannan ka'ida, sana'ar da ka bi ka samu wannan dukiya ba halal bace. Ta ya za a yi ko Allah ya karba wanda ya riga ya maka ka'ida? Anfiqu min tayyibati ma kasabtum, in za ku bada sadaka, ku bada sadakan nan daga kyawawan abin da kuka samu. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardi, da kuma abin da muka fitar muku daga ƙasa, wato na shuke-shuke. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhi, sannan kada ku rika kokarin bada sadaka daga mummuna na dukiyarku wanda ku ba za ku karba ba da za a baku. In za ka bada sadaka ko da dukiyar da ka samu wannan ka tara hanyar da ka samu wannan dukiya ta halal ne, to sadakan da za ka bayar ka bada shi mai kima, sadaka mai kyau. Ka bada sadakan nan mai kima yanda za ka wadata wanda ka bashi, zai zama abu mai amfani gare shi. Domin akwai wanda yana so ya bada sadakan amma kuma yana da mugunta. Don haka za ku shekara 30 yana baka zakka, amma zakkan da zai baka naira 1,000 ne, ban ce yayi laifi ba. To amma 1,000 yaushe zai wadata shi? Me zai hana in za ka bada sadaka ko zakka ka wadata mutum bai saba sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba? In za ka bada sadaka ka bayar da shi daga dukiyarka mai kyau yanda mutumin nan zai wadata, babu mamaki shi ma lokacin da ka bashi ya samu jari mai ƙarfi, baɗi in Allah ya kai mu dare shi ma ya zan cikin masu fidda zakka. Ka ga mawadata sun ƙaru a cikin al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce, to in za ku bada sadaka kada ku bayar da mummuna wanda walastum bi'akhizihi, inda ku za a baku irin wannan sadakan ba za ku karɓa ba illa an tugmidu fihi, face kunun sa ido. Abinda duk ka san in an maka ba za ka ji daɗi ba, to kai karka ma wani. Wa'lamu anna allaha ganiyyun hamid, kuma ku sani fa lalle Allah mawadaci ne. Ko ba ku bashi sadaka ba, ba ku bada zakka ba, Allah maɗaukaki ba zai talauce ba. Tuni Allah mawadaci ne, hamidun kuma Allah abin godiya ne, ko da ba ku gode masa ba. Don haka jama'a, dukiya ta haram ba a gadonta a karantarwar musulunci, a fahimtar malaman sunna baki ɗaya, sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da za a taho raba gado, in aka zo rabon gado aka samu karta, karta yana da kyau, ko aka samu kaset na waka, kaset ɗin waka yana da kyau, ko aka samu hotunan batsa, tara su ake a kona, ba a bama wani, ba a gadon haram, ya ku ƴan uwa. Wannan fahimta ta malaman sunna ne baki ɗayansu. Abinda duk ya zamanto haram ne ba a gadonsa. Haka kuma wannan mutumin da zai tara dukiyansa ta hanyar fashi da makami, su ƴaƴansa sun san cewa ubansu ɗan fashi ne, to in ya mutu ba su gadon wannan dukiya. Muddin an san dukiya an tara ta ne ta hanyar haram, ba a gadonta. Ka duba fatawar lajnati da'ima a mujallar 16 shafi na 469. Sannan in aka ba da kyautanta, muddin ka tabbatar wannan mutumin ƙwace ya yi, to bai kamata ka karɓa ba. Amma ana iya karɓa domin hidimar addini. Abinda ake nufi shi ne, shi ɓarawo yana iya ɗaukan dukiyansa in yana so ya tuba, ya mayar ma duka wani mutumin da ya tabbata ya saci dukiyansa, kuma ba ƙa'ida ba ne sai ya gaya mar. In ji malamai suka ce, idan Allah ya nufi ɓarawo da tuba, ya gane kuransa, ya nemi gafaran Allah, to sai ya zauna ya yi tunani, ya ƙwace dukiyar wane da wane, to ya dinga mayar musu, kuma ba zai zo ya gaya musu cewa na saci dukiyarka ba ne. Zai mayar masa ta kowace fuska, in dai dukiyar nan ta koma hannunsa, in ma ya mayar masa da sunan sadaka, ko ya mayar masa da sunan kyauta, ko ya je ya aje hanyar da zai tsinta. Malamai suka ce dukiyar nan dai ta koma mallakar wannan mutumin, shi Allah ya san zuciyar ɓarawon, don haka Allah zai gafarta masa. Idan ko ba a san wanda mai dukiyar ba, ko kuwa ba a san adadin dukiyar ba, mutum yana iya ɗaukan ta ya yi hidimar addini. Ka duba Al-Majmu', littafin Al-Imam An-Nawawi a mujallar na 9 shafi na 330, da fatawa na Ibn Uthaymeen a mujallar na 4 shafi na 344. Ana iya ɗaukan wannan dukiya a yi ta hidimar addini da ita. Malaman sunna sun ce daidai ne, mutumin da ya tara dukiyansa ta hanyar haram, yana so ya nemi gafaran Allah, ya kawo dukiyar nan ya bayar don a yi hidimar masallaci ko a gina makaranta, daidai ne a karɓa a yi hidimar addini da ita. Amma kai da kasancewa wannan dukiya ba tashi bace kwace yayi ba daidai bane ka karbi kyautar sa. Don haka malamai suka tabbatar da cewa ita wannan dukiya ba ta taba zama halal ga shi wannan mutumin, don kuwa bai same ta ta hanyar halal ba. A cikin Shu'abul Iman, littafin al-Imam al-Baihaqi, har yanzu hadisi na 2771, Zaid bin Aslam ya kawo labarin Sayyidina Umar, shi ma irin wancan kissa da ta auku ga Sayyidina Abubakar ya auku gare shi. Shariba Umaru labanan fa'ajabahu, wata rana Sayyidina Umar wani mutum ya bashi madara, da ya sha madaran ya ji daɗin madaran har dai ya yi sha'awa, sai ya yi tambaya, faƙala lillazi saqahu, ya tambaye wanda ya bashi wannan madara, min aina laka hadha al-laban, ta ina ka samu wannan? Fa akhbarahu annahu warada ala ma'in, sai ya bashi labarin cewa ai ya tafi wani rafi ne, shi wannan mutumin ya ce yana cikin tafiya ne ya isa wani rafi, fa idza min na'ami sadaqa, sai ya taras da akwai dabbobin zakka an tara su, masu kiwo suna kiwo sun kai su bakin ruwa za su sha ruwa, wa hum yasquna, waɗannan masu kiwon dabbobin da aka tara na zakka sun tafi su ba ma dabbobin ruwa a bakin rafi, shi kuma ya iso. Fa halabu li min albaniha, sai ya ce to waɗannan mutane su ne suka san min madaran waɗannan dabbobi na zakka suka bani. Fa hamaltuhu fi siqa'i, sai na saka madaran nan a cikin wato madauki na, ya sa shi a cikin salkansa, wa huwa haza, ya ce to wannan madara da ka sha, madaran dai asalinsa daga dabbobin zakka ne wanda aka bawa wasu mutane suna kiwo na tare suka bani kyauta. Umar ya ce wato wannan madara daga dabbobin zakka aka samu, ya ce kwarai kuwa. Sai Umar ya ce shi ne ka bani na sha baka gaya min ba. Fa adkhala Umaru yadahu, sayyidina Umar ya sa hannunsa a cikin bakinsa ya dinga kakalo amai, fastaqahu, sai da ya amayar da duka madaran nan baki daya. Me yasa? Saboda idan aka ce wannan dukiya an tara ta don hidimar masallaci, to ku shugabanni masu kulawa da masallaci haramun ne ku yi amfani da wannan dukiya. Dukiyan nan ta hidimar masallaci ne, ba taku ba. Wannan mota an saye ta ne saboda hidima na masallaci, to kada a samu kai shugaba motan nan ta kai ma cefa ne gida. In aka yi haka an saba ka'idar waqafun, in ji malaman sunna. Don haka waɗannan dabbobi, dabbobi ne na zakka. Madaran da aka tatse bai kamata a ce masu kiwonta sun kama sha ba, don ba haƙƙinsu ba ne. Akwai haƙƙin da aka tsara za a rika ba su. Sayyiduna Umar ya tambaya ne saboda jin daɗin madaran, amma babu kyau ka tambayi musulmi ta ina ya samu dukiyansa, in ji malamai, sai dai idan alama ta bayyana gare ka. Hadisi ya tabbata yana cikin silsilatul ahadithis sahiha, hadisi na 627, hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza dakhala ahadukum ala akhihi almuslim, idan ɗayanku ya shigo gidan ɗan uwansa musulmi, fa at'amahu min ta'amihi, ya bashi abincinsa ya ci, ya kawo mar abinci, fal ya'kul, to ya ci wannan abincin kawai, wala yas'alhu anhu, kada ya tambayi wannan mai gida ta ina ka samu wannan abinci, in ji manzon Allah. Wato duk sa'ilin da musulmi ya ziyarci dan uwansa sai ya kawo abinci ya bashi, manzon Allah ya ce to ka ci wannan abincin, kada ka yi tambaya ta ina ka samu. Wa in saqahu min sharabihi, idan ya baka wani abin sha ka sha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fal yashrib min sharabihi, to ya sha abin shan da aka bashi, wala yasalhu anhu, kada ya tambayi wannan mai gidan ta ina ya samu. Bai kamata musulmi yayi zargi ga dan uwansa musulmi ba, bai kamata kai tuhuma ga musulmi ba. Shi sayyidina Umar sha'awan madaran ya sa har yayi tambaya, sannan kuma asiri ya bayyana har ya gane cewa ta hanyar haram aka samu wannan madara. Bai kamata kai tambaya ba sai in alama ta bayyana gare ka. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Allah ya ji kansa, da yake sharha akan wannan hadisi a cikin silsilatul ahadithis sahiha a mujallal nabi shafi na 204, yace wa zahiru anna al-hadisa mahmulun ala man galaba ala dhannihi anna al-akh al-muslim maluhu halalun, kai idan zatonka ya karfafa akan cewa wannan mutumin musulmi dan uwanka dukiyarsa ta halal ne, to bai kamata kana tambayansa ba in ya baka kyauta ko ya baka sadaka kace ta ina ka samu wannan ya saba umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye taqin muharramati ka tabbata shi wannan musulmin da ya baka kyauta yana kiyaye haram hanyoyin sana'arsa duka babu haram a zahiri to bai kamata ka tono badini ba badini na Allah ne wa illa yace to amma idan akwai shubha mutumin sana'arsa ta haramce ko kuwa kaga wata alama da take nuna cewa wannan mutumin bai kulawa da addini jaza daidai ne ka tambaye shi wani ta ina ka samu wannan dukiya kafin ka ci har ma albani yake cewa bal wajaba su'al akwai hali da yake kaiwa wajibi ma kai tambaya kama huwa sha'nu ba'dil muslimin al mustawtinina fi biladil kufr yace kamar yadda ake samu wasu musulmai da suke zama a kasashen arna mutum ne zaka same shi a kasan arna kana tafiya misali ka dauka da kasar ma da muke ciki Najeriya duk sa'ilin da ka kama hanya zaka yi tafiya da wuya ka je inda zaka in dai dogon tafiya zaka yi ba tare da kaga wasu sun tsaya a gefen hanya in ma da gada suna rike da gada kun gane sun yi farautar gada ko zomo suna rike da ita ga direbobi wanda yake bukata ya tsaya to a irin wannan yanayi a kasan mu dinnan da muke cudanye da arna kana tafiya sai kaga ga wani ya kama zomo yayi farautar zomo yana rike da zomon nan a gefen hanya kai ko kana sha'awa ka ci naman zomo saboda kai gudu ko sai ka tsaya idan ka tsaya Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace to kafin ka sayi wannan naman na zomo sai ka tambaye shi ta ina ya same shi saboda farauta dai babi guda ne a karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai kaidojinta ko mutumin kuwa yana iya zama musulmi yana kuma iya zama kafiri don haka a irin wannan yanayi wajibi ne ma kai tambaya kada sha'awan bushmeat ya ɗebe ka ka rika sayan naman da kake gani a gefen titi ba tare da bincike ba yake cewa masalan kana iya tambaya a katilun amzabihun shin wannan zomon kashe shi aka yi ko yankawa ta nan za ka gane kashewa ko yankawa shi kafiri bai iya bambanta su ko da kashewa da yankawa duk ɗaya ne in ya buge dabban ta faɗi dai ya kashe ko in wuka aka saka ma dabban ma ta dai mutu don haka idan akwai shubha daidai ne ka yi tambaya ta wace hanya ka samu wannan dabba amma matukar mutum musulmi ne babu wani a wata alama da take nuna mutumin nan sana'arsa ta haramce ya baka abinci manzon Allah ya hana ka tambaye shi hanyar da ka samu ko ya baka kyauta ko ya baka sadaka babu kyau ka ce ta wace hanya ka samu wannan dukiya kafin ka karbi kyautansa Allah shi ya bar wa kansa sanin sirri na bawa Allah shi samu gane don haka su malaman farko himmar su jama'ar musulmi ita ce halal sun fi ba da muhimmanci akan sana'a fiye da ibada mu yanzu mun fi lura da ibada akan sana'a mutum ko da sana'ar sa haram ce idan yana kwana yana sallah sai a ce ai wani mutumin kirki ne a zamanin yanzu ko to a zamanin farko ba haka nan suke ba su sun fi ba da himma akan hanyar da kake samun abinci fiye da ibadar ka ka duba shu'abul iman littafin al-Imam al-Baihaqi hadisi na 5772 ya kawo labarin cewa innar Rabi'a bin Husayn shayya'a sahiban lahu wa tarana akwai wani malami ana kiransa Ar-Rabi'u bin Husayn yana cikin malaman farko tabi'i ne Allah ya ji kansa wani mutum ya bakunce shi bayan ya raka wannan mutumin fa qala lahu indal wada lokacin da aka zo rabuwa su malaman sunna in ka ziyarce su kafin su rabu sukan yi ma wasiya ko da shike ba sharadi bane sukan yi maka wasiya wacce ta dace da rayuwarka fa qala sai wannan mutumin yace ausini gafarta malam kai min wasiya kafin mu rabu saboda Ar-Rabi'u bin Husayn fitaccen malami ne a tarihin musulunci yarhamukallah yace kamin wasiya fa qala lahu sai yace usika an ta'mala salihan wa ta'kula tayyiba wasiyar da nake maka ya kai bawan Allah kayi kokari duk ayyukan ka su zama masu kyau ingantattu daidai da karantarwar Annabi Muhammad wasiya ta tabiyu gare ka kayi kokari kada ka yarda a samu ka ci wani abu face abin nan daga halal ne ka same shi wannan ita ce wasiya ta gare ka Abu Huraira yake cewa li an yaj'ala ahadakum fi fihi turaban khairul lahu min an yaj'ala fihi ma harrama Allah. Mutun ya daibi kasa ya zuba a bakin sa ya zama shine abincin sa, yafi masa a ce ya saka haram koda sau ɗaya ne a bakin sa. Wanda Abu Huraira sahabin Annabi Muhammad ne, ba shi kadai ya faɗi wannan magana ba, malaman farko da yawa tabi'ai sun faɗi irin wannan magana, sun ce cin kasa ya fi cin haram, inda mutum ya gane a kan ka ci haram gwanda ka ci ƙasa ko da za ka kashe ka. Akwai Ibrahim bin Adham, akwai Sulaiman al-Khawas, akwai Ali bin Fudayl, akwai Abu Muawiya al-Aswad da Yusuf bin Asyad da Wahab bin al-Wardi da kuma Dawud al-Ta'i, waɗannan duka tabi'ai ne malaman farko, Allah ya ji kansu. Shi mumini yana daidai da yadda Allah ya siffanta a suratul A'raf aya ta 58 yake cewa
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
الله مدوككيتي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. Ƙasa mai kyau tana fitar da tsironta da yardan Ubangijinta, wato da izinin Ubangijinta. Wallazi khabusa, ƙasa mara kyau, la yakhruju illa nakida, babu abin da ke fita daga jikinta face tsiro mara kyau. Ta nan kuna iya gane bambancin mutane. Mutumin kirki, to komai yake fita jikinsa ana samun halal ne, mutumin banza ko shi ne ake samun haram na fita daga jikinsa, Allah shi kare mu. Kadhalika nusarrifu al-ayati, haka nan muke sarrafa ayoyi liqaumin yashkuruna, ga mutane da suke godiya ga ni'imar Allah. Za mu ƙara aya guda kuma, aya ta gaba kafin mu dakata. Yas'alunaka 'anil ahilla,
yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj وليس البر بأن تعتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
الله مدوكك الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة. Larabawa suna maka tambaya game da hikimar wata. Larabawa suna da tambayoyi da yawa, sun yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi iri-iri. Ya kai Muhammad, me hikimar wata ne wai? Inda komai akwai hikima, Allah bai halitta abu haka nan babu hikima. Me hikimar tsayuwan wata? Da wata yake tsayawa, shin akwai hikima a jiki ko babu? Kul sai Allah ya ce, to ka ba su amsa, hiya mawaqitu lin-nasi, wata akwai hikima. Allah ya halicce ta ba, ya halicci wata ne saboda ya zamanto miƙati ga mutane, abinda ake cewa miƙati, ɗaukan lissafi, abin lissafi ga mutane, ashe watan nan halittanta wata rahama ce ga mutane. Allah ya halicci wata, yana tsaye da ita ta kama kwana 29 ko ta yi 30 kafin ta ɓace, saboda rahama ga mutane. Mu ringa aiki da wata, muna lissafi, muna amfani da wata, mu yi lissafin idda, idan iddan nan na mutuwa ne a ce wata hudu da kwana goma, inda babu wata lissafin zai yi wuya. Idan sakin aure ne haka, haka nan idan bashi za ka karba, zan biya bayan wata kaza. Kaga ashe akwai hikima ta wajen halittar wata din. Allah ya ce ka ba su amsa da wannan, ai an halicci wata ne saboda ta zama rahama ga mutane, su rika amfani da wata ta wajen lissafin su, wal hajj da kuma aikin haji. Kuna ganewa, ga lokacin da ake fara aikin haji, ga lokacin da ake karewa. To sannan tambayar da suka yi akan hikimar wata, to sai Allah kuma ya goya musu da shi. Allah idan kai mai tambaya, to sai ya maka gyara kuma akai, zai baka amsa da gyara da ƙari. Zaka ce to ga wata al'ada da kuke yi, bari a muku gyara a kanta. Larabawa suna da wata al'ada, ahlul jahiliya, min safihim ya'tuna al-buyuta min zuhuriha idha ahramu bi hajjin aw bi umratin illa quraish. Al'adar larabawa suna da kabilu daban-daban, daga cikin su akwai Qurayshawa, kabilar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qurayshawa su ne suke kulawa da garin Makka da kuma wuraren ibada na aikin haji. To su ne kadai ba su da wannan al'ada, in banda Qurayshawa dukkan wata kabila ta Larabawa idan suka shiga harami na aikin haji, to sukan ce nahnu ahramna la yumkin an nadkhula buyutana min abwabiha, ba daidai bane mu shiga gidajen mu ta gaba. Ba Qurayshi ne kadai in yayi haramin aikin haji yana da iko ya shiga gidansa ta kofa, amma dukkan wata kabila wacce ba Qurayshawa ba, in mutum ya fito daga cikinta yayi haramin aikin haji ba zai shiga gidansa ta kofa ba. Me yasa? Saboda wani abu zai raba tsakaninsa da sama, kyauran kofa zai raba tsakaninka da sama, to haramun ne. Sai dai labudda anna ati min adh-dhuhuri, sai su ce dole sai dai mu koma mu shiga gida ta baya muddin sun shiga harami na aikin haji. In mutum wata bukata ta kawo shi gida, ba zai shiga gidansa ta kofa ba, sai ya zaga ta katanga, sai ya tsallaka katanga, saboda kada a samu wani abu da zai raba tsakanin shi da sama. Wai idan wani abu ya raba tsakanin shi da sama, to kenan aikin hajinsa ya ɓaci. Fakanu ya tasallaquna albuyuta ala aljidran min alkhalfi, mutum sai ya koma bayan gidansa ya haura ta katanga kafin ya shiga gida, saboda ya shiga harami. Wa ya'taqiduna anna dhalika birrun, sai suna ganin yin haka ai kirki ne, ya kamata ayi, ai biyayya ne, ya shafi aikin haji. To da suka yi tambaya game da hikimar halittan wata, Allah ya ba su amsa, sai ya ce musu to ga wata gyara da za a muku. In kun shiga harami ba kwa shiga gidajenku ta kofa, sai ku zagaya ta bayan gida ku haura katanga. Mutum da gidansa ya haura katanga har ya fadi ya ji ciwo. Wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, ba biyayya bane ga Allah ku koma ta bayan gida kuna haura katanga kuna shiga. Wani don kun yi haka ba ku yi ma Allah biyayya ba, to me kuma biyayya a gurin? Walakinnal birra man ittaqa, biyayya ga Allah tana ga wanda ya kiyaye dokan Allah, ba wanda yake ketare katanga ta bayan gidansa ba. Wannan ai shirme ne. Sai Allah ya ce to wa'tul buyuta min abwabiha, daga yanzu in za ku shiga gida ku rika shigowa gida ta kofofinsu. Wattaqullaha, kuma ku kiyaye Allah, la'allakum tuflihuna, da fatan ku tsira. Wato kiyaye Allah shine biyayyar da Allah yake so, ba wai tsallaka katanga a shiga gida ba. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kokarin gyara al'adun Larabawa. Kamar yadda ka san, kowace al'ada akan same ta da miyagun al'adu, har yanzu akan samu mutanenmu da ire-iren waɗannan al'adu. A ce ma ba a shara da daddare, a ce maka ba a tsayawa a kofa, akwai wani aljani da zai buge ka yana tsayawa a dokin kofa, duk waɗannan ƙarya ne. A ce maka ba a daka da daddare, ko ba a faɗa a garin nan? To kuna da sauran aiki, za mu tsaya haka.
Alhamdulillah, don Allah kamar ku ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah ya saka malam da alkhairi. To malam, a game da saban Allah da kai magana a kwanan a shekarun jiya, kamar ranar Lahadi idan kiristoci za su je coci, to sai mai goyin ya ɗauke su ya kai su cocin, shi ma wannan saban Allah ne?
Yana tambaya akan mai goyin acaba okada ya ɗauki kirista ya kai shi coci, haramun ne. Dawa mawsu'atu fatawa mu'asira a mujallar na uku shafi na 336, fatawar lajina a mujallar na 14 shafi na 474, asharhul mumti' mujallar na 4 shafi na 320. Ba mai a caɓa kawai ba, har ɗan takzi ya ɗauki kafiri ya kai shi gurin buki, ya tabbatar gurin buki za a je, kuma wurin bukin nan na kafirci ne, to yana da kamisho wanda ake rubuta masa, shi ma ya ba da gudunmawarsa ta wajen rayin shaidanci.
Alhamdulillah. Sai tambaya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya ta ita ce na ji suna cewa ba itikafi sai a masallatai guda uku, na Makka da na Madina da kuma Baitul Maqdis. To wasu kuma suna cewa ana iya yin kowane masallaci na juma'a, shin wane ne daidai a cikin magana?
Babu shakka hadisi ya inganta daga Annabi cewa ba a yin itikafi sai a masallaci uku yanda ya faɗa. Hadisin yana cikin silsilatu sahiha, hadisi na 2786. Amma mafi yawan malamai, tunda kowane hadisi ka gani ya bi kan malamai da yawa shekara 1400 kafin a kawo kanka, malamai sun yi fahimta da dama a kanta. Mafi yawan malamai suna ganin ana iya yin itikafi har a wani masallacin. Ka duba sahihu fiqh sunna, ya kawo wannan magana a mujallar Nabi shafi na 151. Mafi yawan malamai suna ganin daidai ne a yi itikafi a wani masallaci, amma babu shakka hadisi ya tabbata ya inganta daga manzon Allah. Abinda za mu lura da shi shine, ba kowace matsala ce aka samu ittifaki a tsakanin malaman sunna ba. Fahimta takan saba, wani malamin fahimtarsa ta bashi kaza, wani malamin fahimtarsa ta saba. Wannan bai kamata ya zama hujja na samun sabani a tsakaninmu ba. Kai da ka rike wannan hujja, ka rike ne saboda kaunar manzon Allah. Wanda ya rike wancan hujja ya rike ne saboda kaunar manzon Allah. Idan kowa ya yi bisa adalci, bisa gaskiya, ana fatan Allah zai bashi rabo a kiyama. Ijtihadi ne, amma matukar hujja ta tabbata gare ka mafi karfi, to sai ka dauke ta. Ci gaba da karatu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambaya ta ita ce, don Allah malam, ina son karin bayani game da yin brush, wato na baki da makilin, a lokacin da mutum ke da azumi a bakinsa.
Mafi dacewa shine kada a yi amfani da toothpaste, a yi buroshi da rana sai dai da daddare. Mafi dacewa, saboda ya zo a cikin littafan malamai da yawa kamar kitabu da'awa na Ibn Baz a mujallar Nabi shafi na 168, da fatawa mu'asira shafi na 49, tambayoyin Muhammad bin Salih al-Usaymin da sahihu fiqh sunna juz'i na biyu shafi na 151. Rashin amfani da makilin da rana shi yafi dacewa. Wannan hujja ta fi ƙarfi, domin annabi ya hana mai alwala ya tsananta wajen sheƙan ruwa. Me yasa aka hana ta tsanantawa wajen mai azumi kai? Idan yana alwala kada ya tsananta wajen sheƙan ruwa. Me yasa aka hana? Saboda kada ruwa ya wuce masa, ko? To ka lura da yadda brush yake. In mutum yana goge bakinsa, brush ɗin nan yana harba wato ruwan, yana zuwa makogwaransa. Kaga ya zama tamfar an take wancan tsawatarwa da manzon Allah ya yi kenan. Rashin amfani da shi shehida cewa.
Ci tambaya ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ce, malam, mutum ne yake yin sallah, a wurin da ya kamata ya bayyana karatun sallah ɗin sai ya manta ya yi shi asirce. Shi bai tuna ba, sai inda ya zo kuma zai yi asirce sai tuna. To yaya bayanin sallah take idan ya gama? Shin zai mata wani abu ne ko ku tare da
shi? Bayyana karatu a wajen ɓoyewa da kuma ɓoye karatu a wajen bayyanawa, dukkan su ba wajibi ba ne. Kuma fahimta mafi inganci ita ce, dan mutum ya bar sunna a sallah babu sujudin sahwi a kansa. Ka duba al-mughni a mujallar Nabi shafi na 249, don haka sallarsa daidai ne. Akwai masu cewa babu laifi dan ya yi sujudi sahwi, ya yi sujuda ta qabli, amma mafi inganci shine kada ma ya sujudar qabli din saboda sunna ya bai. Ci gaba.
Tambaya ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tambaya ta ita ce, shin ya kamata mutum ya karanta tahiyya a tsakanin assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma sai ya kai wajen assalamu ala nabi?
Yana tambaya akan shin wanne yafi dacewa, assalamu alayka ayyuhan nabi ko kuma assalamu ala nabi? Abin nan wanne ne yafi dacewa a yi? To hadisi ya tabbatar da assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuhu. Sannan kuma an samu sahabbai da suke cewa bayan rasuwar manzon Allah sun koma suna ba su cewa assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai assalamu ala nabi. Wannan ijtihadi ne nasu. In ka duba fatawar lajnati da'ima a mujallar na 7 shafi na 10, sun ba da hujjar cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana son a daina, da zai faɗa bayan mutuwa ta ku daina yin tahiyya haka. In na mutu ku koma yin assalamu ala nabi, ba assalamu alaika ba, tunda manzon Allah bai hana ba har ya mutu. Wanda ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi bai saba ma ka'ida ba. Wanda ya ce assalamu ala nabi ya yi koyi da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya yi daidai, kamar bayanin da na gabatar ne. Saɓanin fahimta ne na malaman sunna, don wani ya ɗauki wata fahimta ba a cewa ya yi laifi. In ka duba Irshadu Salikin shafi na 129, ana cewa kamata ya yi mutum ya ce assalamu ala nabi tun da manzon Allah ya bar duniya. Idan ka yi haka babu shakka ya yi daidai, saboda sahabin annabi ne ya yi. Idan kuwa ka ci gaba da yi yadda ya zo a hadisi, assalamu alaika ayyuhan nabi, babu laifi nan ma, saboda sahabbai sun yi aiki da wannan. Muna fatan Allah madaukaki ya mana dacewa da sunnar manzon sa. Ci gaba.
Tambaya ta gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da fatan malam kana lafiya. Ga wanda ba zai iya yin azumi ba don wasu dalilai na shari'a, wanda aka ce idan ba zai iya bai ciyar da miskini, to malam wane ne miskini, kuma yaya ake ciyar da miskinin?
talaka shine miskini ko dai in goku ba talaka kowa ya san talaka yanda ake ciyar da shi za a bashi mudunnabi daya kuma da zai hada abinci ya dafa ya bashi a dafe yayi daidai muduba al-mughniya mujallal 4 shafi na 209 talaka shine al-miskin wanda bai da abinci kowa ya san talaka ba sai ka bi kana tambayar mutane kai kana da abincin wuni yau sannan ka bashi ba na'am
an da ta gaishe assalamu alaikum